sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 9 ga watan Afrilu da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai.
Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarkin sojojinta 11 da suka bace a jihar Benue. Shugaban Amurka Joe Biden ya dauki matakai don hana harbe-harben bindiga a Amurka. Adadin waɗanda suka mutu a fadan kabilanci a jihar yammacin da furcin karu zuwa 125.
Kanun labaran kenan. Al'ummar yankin Niger Delta mai arzikin man fetur a Najeriya sun shiga halin haula'i biyo bayan wata sabuwar barazanar tsaro da ta addabi matafiya. Muna da rahoto bayan labarai. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a Najeriya, tsohon shugaban mulkin soja Janar Abdulsalam Abubakar ya shawarta hanyar shawo kan matsalar.
Na farko su wayannan sojoji da 'yan sanda na aiki a masu dole ne a taimaka musu a dauki mutane aiki.
To sai ku kasance tare da mu domin jin cikakken hirar da tsohon shugaban Najeriya. Sai kuma shirin manuniya.
Kai yanzu ka je kai kuturinka nawa cikin al'umma ka gani wai shin talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shi bai fadu haka?
A'aha, wai shin wani irin daukan dumin duma majuna ake samu cikin jam'iyyar APC ne? Koda dai duk da wannan daukan dumi da dumamar yanayi cikin jam'iyyar APC sun wasu ce ba inda za su je.
Duk yan jami'a kada ku je koina. Za mu hada kai mu saurare su kuma mu ga yanda za su ga cikin jami'a.
Kada ku bari a ba ku labari amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarwakin sojojinta 11 da suka bace a jihar Benue. Su dai sojojin suna aikin sintiri ne da ya kunshi wani hafsa ɗaya da sojoji 10 lokacin da aka ba da labarin bacewarsu, al'amarin da ya sa aka aike da ƙarin dakarun rundunar Operation World Strike don nemo su. Ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya, kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima, ya ce daga bisani an gano gawakin sojojin 11 a karamar hukumar Konshisha da ke jihar ta Benue. Rundunar sojojin Najeriya ta ce tuni dai an ɗebo gawakin sojojin, kuma ta ƙaddamar da farautar 'yan bindigar da suka tafka wannan aika-aika da nufin kamo su da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da samar da cikakken zaman lafiya a jihar Benue da ma sauran sassan Najeriya. Jihar Benue dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka fi fuskantar taɓarɓarewar tsaro. Domin ko a baya-bayan nan sai da gwamnan jihar da kansa Chief Samuel Autumn ya ce shi ma da kansa 'yan bindigar sun kai masa hari. A wani harin na daban kuma 'yan bindigar harbe har lahira babban yayan tsohon gwamnan farar hula na jihar.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana tashin hankali da ake yi da bindiga cewa aibu ne a kan halayenmu a matsayinmu na ƙasa. Shugaban ya ba da umarnin da a tsaurar dokokin mallakar wasu makamai kana a matsawa majalisar dokokin Amurka don ta sabunta da daɗaɗɗiyar dokar ƙasar da wa'adinta ya ƙare da ta haramta amfani da manyan makamai. Biden ya faɗa wa 'yan majalisa da 'yan ƙasar a fadar White House da rikicin bindiga ya shafa cewa kashe-kashe da bindiga a wannan ƙasa annoba ce kuma abin kunya ne a idon duniya. Ya ce yayin da adadin kisan kiyashi yake karuwa, 'yan majalisa a majalisar dokoki sun gabatar da shawarwari da yawa da addu'o'i amma ba su iya samar da dokar tarayya ko guda ɗaya da za ta rage kashe-kashen bindiga ba. Ya ce lokaci ya yi da za mu ɗauki wasu matakai. Biden ya gabatar da shawarwarin nasa ne bayan da aka yi wasu kashe-kashe da yawa, wanda cikinsu har da hare-haren bindiga da a mako ɗaya kashe mutane 8 a Atlanta na jihar Georgia, yankin da ke kudancin Amurka, da kuma wasu mutum 10 a wani shagon sayar da kayayyaki a Boulder na jihar Colorado da ke yammacin Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Likitoci a babban birnin jihar yammacin da Dafur sun ce adadin waɗanda suka mutu daga kwakin da aka yi faɗan ƙabilanci ya ƙaru zuwa 125, yayin da sama da mutum 200 suka ji rauni. Wani likitan asibitin koyarwa na Aljanina ya ce asibitin yana fama da karancin kayayyakin aiki da za su kula da waɗanda suka ji rauni lokacin faɗin ƙabilancin da aka fara a ranar Asabar da ta gabata. Dr. Ahmad Ishaq Muhammad, memba ne a babban kwamitin kula da lafiya Aljanina, ya ce likitoci da jami'an jinya suna jinyar mutum 208 asibitin koyarwa na Aljanina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa, ciki har da waɗanda suka ji munanan raunuka a rikicin na bayan nan a tsakanin ƙabilun. Dr. Muhammad ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa suna da mutum 20 da suka jikkata waɗanda suke cikin mawuyacin hali na rashin lafiya, kuma suna buƙatar a tura su zuwa Khartoum don samun ƙarin kulawar likita.
Nisa nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu a Najeriya, inda tsaron kan ruwayen yankin Niger Delta ke ci gaba da zama babban kalubale, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu na yankin Lamido Abubakar ya yi komana.
Sha'anin rashin tsaro ya sake tabarbarewa a yankin Niger Delta mai arzikin mai, musamman a gaban ruwan yankin, inda da rana tsaka yan fashin kan teku ke ci gaba da cin karansu babbaka a ruwayen yankin na Niger Delta, inda suke gallabar jama'a musamman matafiya tsakanin jihohin Edo da Rivers da Bayelsa da kuma tsibirin Boni. Yan fashin kan teku dai da suka dade suna gallabar jama'a musamman matafiya na kan ruwayen yankin na Niger Delta, inda bayanai suka nuna cewa sun yi awan gaba da matafiya da dama a shiyar jihar Rivers daga gaban ruwan Port Harcourt Jetty zuwa gaban ruwan Opobo da kuma jihar Bayelsa, inda ya hada da tekun Ziringini. Matafiya kan ruwa dai na nuna matukar fargaba a yayin tafiye-tafiye na kan ruwa, ga ma abin da suke cewa:
because of all this system don't make so many people no get anything. Carry gun, they enter sea, they collect something for people hand, they do pirates, they do unnecessary training.
Yana cewa ne gaskiya rashin kyakkyawan tsari ga matasan mu shine ba su da kyakkyawan aiki sai suka shiga cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta tare da gallabar jama'a. Sun dauki manyan bindigogi domin fashin kan teku tare da garkuwa da matafiya da dama. To amma dai ina tsammanin idan hukumomin tsaro suka dauki matakin gaugawa za a shawo kan wannan matsalar, domin muna cike da fargaba.
I expect the security to take care of that very sea.
Yanzu ruwa bai da tsaro. Karfe 4 na yamma ba kai saka tashi daga One kana neman Boni ba, ko kuma ka tashi daga Boni kana neman cikin Port Harcourt ba. Da ranan Allah da Annabi kana tafiya yaran su fita da jirgi. Ba sa zuwa sare mu fitowa su bindiga su har ba straight, kana jin mutanen Boni suna kuka, kana jin mutanen Bille suna kuka.
Wallahi abun yanzu abun ƙara lalacewa yake. Ƙara lalacewa yake. Suna cin karin su babbaka. Har soja su kama su ke. Ba ga za a ce daga nan za ka je Boni. Har timing kake. Inda ba kajan ce gumbot ya wuce ba boot ba su bi gaba ɗaya, yanzu suna ganin boot suna fita suka kama, in ba kuɗi sai dai su harbe mutum. Su muna kiran gwamnati gaskiya ta ƙara sa'ido ta yi jami'an tsaro magana.
Yan fashin kan teku dai na ci gaba da yawaita a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Wannan halayya dai ta fashin teku ta haifar da matukar zaman ɗarɗar a yankin na Niger Delta. Rundunar 'yan sandan jihar Edo ta ce tsaye take domin tabbatar da tsaro a yayin tafiye-tafiye ga matafiya akan ruwayen yankin na Niger Delta. SP Cotton Bello shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Edo.
Gungun kawansa akan ruwa. To aiki na piracy da wadansu masu sata akan hanyoyin ruwa a gefe na Edo, inda ne kiran shi gele-gele. Can wurin kawai gungun da ya kai guda uku. Gaskiya ana ba da tsarin kai, musamman sojoji su ma suna da gungun akan ruwa. Yawanci kasan a kasa samun kalubalancin kayan aiki ne, musamman na akan mai na wannan gumba karamin kudi yake ja ba. Commissioner yana aiki amma cikin kaji kan dole yana samun kalubalen.
Matsalar tsaro dai a Najeriya ta ki canyewa, kuma ta ci gaba da mamaye kafafen yatsa labarai musamman na jaridu da sauran kafafen labarai na ƙasar ta Najeriya. Labarin dai wanda babu dadi, jama'ar ƙasar ta Najeriya na ci gaba da zargin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ci gaba da nuna rashin ko'in kula kan halin rashin tsaro. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido. Kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labaran.
A hukumance, Amurka ta sake shiga cikin kungiyar Majalisar Dinkin Duniya kan yanayi da tsaro jiya Alhamis. A matsayin wani bangare na mayar da hankali na gwamnatin Biden kan rage duk wani tasirin matsalar sauyin yanayi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa wa manema labarai cewa wannan wani lamari ne mai matukar muhimmanci ga Majalisar Dinkin Duniya, musamman saboda ba wai kawai matsalar tana barazana ga yanayinmu ba ne kaɗai, amma yana barazana ga tsaronmu mu duka. Linda ta kuma bayyana cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ayyana canjin yanayi shi ma a matsayin barazanar tsaron ƙasa. Hakan ya faru ne saboda rashin tabbas na mummunan yanayi da zai iya haifarwa ga mahimman albarkatu kamar su abinci da ruwa, wanda za a iya samun ƙarancinsu a ƙasashe matalauta, inji ta. Jami'an Afghanistan sun ce an mayar da wani jirgin sama ɗauke da tawagar manyan 'yan majalisar dokokin Pakistan jiya Alhamis, yayin da yake shirin sauka a babban birnin ƙasar Kabul, bayan da aka gano wasu bama-bamai a filin jirgin saman. Babbar tawagar ta Pakistan za ta shafa kwanaki uku a babban birnin ƙasar Afghanistan a ƙarƙashin shugabancin Asad Kaisar, kakakin majalisar wakilan Pakistan. Kaisar da tawagarsa sun samu gayyata ne daga takwaransa na Afghanistan Mir Rahman Rahmani. Mai magana da yawun majalisar dokokin Afghanistan Abdulqadir Zaizai ya ce a yayin aikin ginin tawagar masu tonan ƙasa sun gano wani tsohon bam a wani ɓangare na filin jirgin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muhammad Babali Hafiz ya karanto. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Jeneral Abdulsalam Abubakar ya bayyana ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a ƙasar a matsayin mai tada hankali. A cikin hirarsu da Yusuf Aliyu Harande, tsohon shugaban kasar wanda kuma yake tsohon soja, ya ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a ɗauka na shawo kan ayyukan ta'addanci da suka addabi kasar.
Na farko, su waɗannan sojoji da 'yan sanda aiki ya masu yawa, dole ne a taimaka musu, a ɗauki mutane aiki. Ga mutane nan da yawa a Najeriya suna neman aiki. Na tabbata akwai matasa wanda in aka kira su yau wanda za su shiga aikin soja ko 'yan sanda ko civil defense, ya kamata a ɗauke su aiki a ba much training yadda ya kamata, sannan a tura su inda za su yi aiki. Ba shakka akwai ƙarancin 'yan sanda, akwai ƙarancin masu aikin tsaro. Ya kamata a ɗauki mutane a koyar da su, a tura su inda za su je su yi aiki. Na farko kenan. Ɗan ɗauke su aiki, a samun ma mutanen nan masu tsaronmu kayan aiki. Kamar misali 'yan sanda, ba kawai ka ce ta ɗauki 'yan sanda aiki ba, ta yi training ba shi, dole sai ka ba shi kayan aiki. Me ya yi kayan aiki? Kamar motoci da zai sha abubuwa na yadda za su yi magana da juna, a ce gawa kaza ya faru a kaza don a kawo gudunmawa. Da kuma gidajensu, da kuma yanda za a kula da iyalinsu sun je wurin aiki, kamar asibiti, kamar makarantu, da dai abin da ya kamata na rayuwar ɗan adam, dole sai an yi wayannan abubuwa.
Za a ga cewar a Najeriya 'yan makonnin baya shugaban ƙasa ya sabunta hafsoshin tsaron ƙasar, sannan kuma idan aka duba a 'yan shekaran jiyan nan ya kuma sabunta hanshi shugaban 'yan sanda na Najeriya. Waɗanne irin shawarwari ne a matsayinka na tsohon masani a harkar tsaro kake da shi gare su wanda za su iya kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a cikin ayyukansu?
To alhamdulillahi an canza su, to amma ba canza su kawai ba zai sa wani abu, ba sai an ba su kayan aiki. Kayan aiki shi ne wayanda na yi magana a baya, sai an ba su mutane, sai an ba su makamai da abubuwan da su ta kamata. Ina masu fatan alheri da addu'a, Allah ya taimake su su aikata abin da 'yan Najeriya suke da tunda su iya yi. Kuma mutanen da suke shugabanci wanda suke ƙarƙashinsu, su kuma sai su gane, don an kawo sabon mutum gobe da safe ba za su yi gari su ga abubuwa sun canza da safe ba, sai su yi hakuri su bi abubuwan da su waɗannan shugabanninsu da aka naɗa su taimaka musu don a gudu tare da tsira tare.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdusalami Abubakar Ahirasu da Yusuf Aliyu Harande. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shirye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata akan voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Yanzu ka je kai kuturinka nawa cikin al'umma ka gani wai shin talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shi ne faduwa
a'aha wai shin wani irin daukan dumin dumama juna ake samu cikin jam'iyyar APC ne kore ka dai duk da wannan daukan dumi da dumaman yanayi cikin jam'iyyar APC sun wasu sun ce ba inda za su je
duk yan jami'a kada ku je ku ina za mu hada kai mu saurare su mu ga yanda za su yi cikin jami'a
wai shin wani irin tsarin tattaga tattalin arziki ake kira jari hujja ne do suke ganin shi ke gashin gallazawa talakawa
to shi tsari na jari hujja ya bada dama cewa su waɗannan abubuwan guda biyu wato bukatan kaya da walwalan shi su ne za su sa farashin kaya ko yayi tsada ko kuma yayi ƙasa
wai shin me sirrin su dabarin sace sinkin kuɗin ƴan ƙasa ko da an saka a kasafi
a kasafin kuɗi fa kobo ɗaya ba zai bace ba sai an rubuta dalilin sa amma a Najeriya sai kaga AFCC sai su gurfanar da mutum ɗaya wai ya saci biliyan ɗaya su gurfanar da wani wai shi biliyan hudu ma ya
ko da ke dai masoya magoya baya sun ce aikin yaki da cin hanci rashawa fa yana kyau a wannan kasa
dole a laifi amma babban abin da dole ka ba shugaban kasa Muhammadu Buhari credit akai shine duk wanda aka kama shi da laifi ba dan muwa da dan buwar shi yasa ko wasu kawun sakatan wanda aka kama shi an kore shi
wadannan fa sai sayan somun tabu ne na wasu daga cikin muryoyin da muka kunso muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar saki saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke share sharar shure juna ima dai a salo irin na siyasa ko kuma a mulki ko shugabanci tsakanin shugabanni da wanda ake mulka harka irin ta demokradiya dai darar daka ce da ake dakawa a tankade a cikin gida wajen ganin an yi sayayen somuntabi na tabbatar da an tattago an za su yi jagoranci a irin salo da ake kira za an fudda gwani idan an fita dandalin daddale ta kuma sai a ja daga tsakanin jam'iyya da jam'iyya ko jam'iyya da sauran jam'iyyu sai dai duk da yake akwai saura game da taka takun tafiya ta taburza irin ta zabe a shekarar 2023 da suka fara sunsuna yanzu aka wutar cikin gida ta kama cikin jam'iyyar APC da ake ganin idan ba an yi taka tsantsan ba karkanta irin ciwon da ya so cinye jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2015 inda wasu ƴan jam'iyyar suka dinga tsallan badaken tsallakewa daga jam'iyyar zuwa wasu jam'iyyu shine zai iya faruwar jam'iyyar APC sai dai kuma idan wani sabon salo ta sauke kafin wannan salo ya sunkuyar da ita wannan kuwa na da alaka da irin kakkabin kabo kalaman da ƴan jam'iyyar APC ke yi daga cikin gida kuma duk da ke basu motsa sun je ko ina ba barista Solomon Dalon tsohon minista ne a ita wannan gwamnati mai ci kuma ya dade yana yi mata sharar fage tun ma kafin zaben shekarar 2015 amma dai duk da yake mai ba jam'iyyar ba ya ce akwai kakarin katobar da ka iya kada jam'iyyar a zabe
wanda suke buga kirji suna ganin kaman sun yi kudi za su ke jami'an nan su sa cikin hamatansu za mu haru da su to saboda haka yana bada shawara kada ku yaja ku ina malami ne Kano ya wani magana yace idan ka dafawa mutum sani ya hau sama sale nan daga saman sai tura maka mewa kai yace kada kai wani uhalan yake shi ka daga sani ne ka sa kasa ka zauna ka jira shi saboda haka duk yan jami'a wadanda suke wannan jami'a kada ku yaje ku ina za mu hada kai mu saurare su ma mu ga yanda za su yi cikin jami'a za su gane cewa tafiya ba da kai ba ka aron takalmi
me yi wa wasu masu sauraro su ce barista Solomon Dalon na dungure jam'iyyar APC ne saboda an karbe mukamin shi amma dai waɗanda ba su taba dangwalar mukamin ba irin su Alhaji Lawal Maimai ma na ganin irin wannan cikukuyar cunar juna cikin jam'iyyar ta riga ta kai daga dagar da a iya cewa na kure kawai kasha kashi
mun fito mun canza fari ya zama baki mun canza baki ya zama fari dan saboda mu ba al'umma hakuri a yi mashi wa gabanin gwamnatin jam'iyyar APC uzuri la Allah sa gyara
ko dai hakurin ne kuka kai kadan
ba maganan hakuri yayi kadan kai bari in kara gaya dama wallahi billahi idan dai har aka tinkari zaben 2023 APC tana tafiya a irin rashin tsarin shugabanci a yanzu wanda talaka ke salihu yana wayo Allah na rantsi da Allah akwai jifan shedan
anya mallol ka sabunta katin ka ko
na
jami'an
na sabunta kati na na kira ƴan uwa da abokan arziki su sabunta dan saboda mu yi mata hukuncin da muke ma PDP ai talaka ya riga ya gama fahimtar komai dan boma bomai suna tashi a tsakiyar tubbinsa
amma me kai bam cike kuma
to ai shikenan kai yanzu ka je kai kuturinka na cikin al'umma ka gani wai shin talakan da ya zabu APC idan ya ga tutan APC gaban shi ne faduwa
wannan bikin bugun juna na ƴan jami'ar APC da ita ke mulki kuma tana sa ran ƙara kwashe shekaru 30 da duriya na zuwa ne a daidai lokacin da ƴan adawa suka samu damar damawa ta hanyar dire bayani akan irin sukuwar sukar da aka dinga yi wa jami'ar PDP da ta mulki a baya musamman dai na tabarbarewar tattalin arzikin da aka ce a tagayyar talakawan wannan kasa Alhaji Muhammad dan Auta na jami'ar PDP ya ce yanzu ne ake ganin tsabar tsantsagwaran tsibin talaucin da ya tagayyar talakawa
yanzu ne aka kare tattalin arziki dan kasuwa bai motsi ma'aikacin gwamnati bai motsi dan kwangila bai motsi komai sun hada kai Buhari ma office biyu ya rike har akwai appointment sama da guda 260 office sa yaki saboda kar ya biya ka kudi ka sake sabuwar riga me ake nufi da tattalin arziki ne mu gani a kasa an zo magana bureau da change naira ta koma dala ta zama naira 100 jiya ma sai na canza dala naira 485 wannan shine zai gaya maka akwai tattalin arzikin kasa
idan ma da a ce talaka zai share shekaru yana shika akan gwamnati cewa ita ce ke jefa ƴan kasa cikin jallin jallijo gan da ke jika musu aiki masana tattalin arziki sukan tattaro hujjoji ne na cewa duba ake da yanayin tattalin arziki da kuma tsarin da gwamnatin ke aiki da shi babban malami a kolejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya Katpoli Dr. Ismail Ahmad Ancau ya ce tsarin tattagar tattalin arziki na jari hujja shike gashin gallazawa talakawa
a matsayiwa abubuwa da yawa suna kawo shi farko yakan danganta da irin yanayin tsarin tattalin arzikin da ke tafiya a kasa akwai tsarin tattalin arziki na jari hujja akwai kuma tattalin arziki na gurguzu to kamar yanzu a Najeriya abin da aka fi tafiya harka ne jari hujja da gurguzu wato mixed economy kenan da turanci to amma a wannan lokacin tsarin da aka tafi tafiya din shine na jari hujja wato idan aka ce jari hujja ana nufin tsari ne na tattalin arziki wanda yake ci yakan bar dan adam ne ya gwagwarmaya ya nemi abin da zai ci ko wata shi tafi shi tsari ne da gwamnati ba kasafai take ba da tallafi ga al'umma ba tsari ne da yake ba mutum dama ya amfani da basirin da Allah ya bashi da jajirwan shi ya nemi abin da zai ci ya rayuwa dan haka wannan tsari ne da yake shi ba tausayi a cikin shi cewa al'amuran na tattalin arziki ko kuma na cinikayya na cikin gida a bar su kasuwa ta halinta wato yawan bukatan kaya shine zai fere ta darajanta ma'ana idan akwai bukata tsananin bukata na kayayyakin da ake amfani da su to farashin shi zai hauhawa
duk wata dargar diddimar dundun durkusar da gwamnati akan kowane tsari da tsatsafo da shi wasu na ganin dole ne a duba yanayi na ƴan kasa musamman ma dai ganin kusan kowa aka baiwa damar danke dukiyar ƴan kasa kawai sai duka da ita lauyan nan dake sharhi akan abubuwan da kan kai komo barista El Zubair Abubakar ya ce salon siddabarin sace sinkin kudin ƴan kasa fa abun mamaki ne a wannan kasa
in kana jin yadda ake satan kudi a gwamnatin Najeriya sai ka ce to wannan abu da mutanen mu ke karantawa a jami'a da polytechnics wanda ake ce mu financial regulation a kasafin kudi fa ba za kobo ɗaya ba zai bace ba sai an rubuta dalilin sa amma a Najeriya sai ka AFCC sai su gurfanar da mutum daya wai ya saci biliyan daya su gurfanar da wani wai shi biliyan hudu ma ya saci to sai ka rasa ashe mutum daya ma zai iya buge financial regulation ya saci irin waɗannan kudade to kaga Niger Delta nan irin kudaden da aka saci ba sa lura da makomar kasan kuma ba sa lura da ƴaƴa da jikoki da za su zo su gaji irin waɗannan matsalolin
sai dai tinita kwaran El Zubair Abubakar a harkar shari'a barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zare zaren zazzage zallan hujjojin da yake yana da su domin kare gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari
an dade ana zaman sharholiya da jin dadi an dade ana zaman a ci banza ka dubi mutumin da zai kwashi biliyan kaza ya boye ka ce wannan mutumi zai kiyaye abin da ake so ai
amma wasu ƴaƴan jami'a kusan ce yaƙi da cancanci rashawa ma akwai wasa a ciki domin tunda ake sata ba a taba sata irin wannan ba
wannan fadai kawai suke yi
ya aka kuka kamo baba cirlawan
eh mun wai a nuna maka wannan yaƙin ba wai idan shugaba Muhammadu Buhari ya zo yaƙi da rashawa da cin hanci ta zama katutu ta zama ruwan dare ta zama yanda ka san zaka ci abinci ka sha ruwa haka take wai dan an ce shugaba Muhammadu Buhari ya zo ko gwamnatin APC ta zo ana nufin a ci shikenan wannan gwamnatin ita ce tsarkakakkiyar gwamnati za ta hana komi da komi ko wai a ce ba a laifi inda ba a laifi a rushe kotuna da ƴan sanda mana dole a laifi amma babban abin da dole ka ba shugaban kasa Muhammadu Buhari credit akai shine duk wanda aka kama shi da laifi ba dan muwa da dan bot shi yasa ko sakatan gwamnati aka kama shi an kore shi
ina zarge zagen da ake wa wasu jami'an gwamnatin da ake ganin shiru har yanzu ba a ce komai ba
ai in anka ce an koma kan shari'a ba fa kama kariya ne ba wanda inda ya sha banban kenan constitutional democracy ake yanzu komai sai an bi me doka ta ce me kaza ga barawo kana kallon ki ga kayan sata ya sata amma kuma dole sai ka bi tsarin shari'a domin ka daure shi ka kwace wannan kaya
to duka kuma anan zamu dinke bakin buhun batutuwan da manuniya ta duro na wannan rana a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji musamman ma dai abokiyar aiki na Madina Daudan da ta yi daudalar dawo da wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri sai kuma sashin Hausan da ke kawo muku wannan shiri a kowace safiyar Juma'a ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya
a gaida na Ikara sai kuma nasiha Lahadi
sunana Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja nasihar mu ta yau tunda muna fuskantar azumi na Ramadana sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna raba shekara kashi biyu wata shida na farko suna addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki ya karbi dukkan ibadu da suka yi a shekarar da ta gabata ma'ana a cikin azumi wanda ya wuce kuma suna ta shauki a cikin watanni shida masu zuwa da roƙon Allah cewa Allah ya iriskar da su Ramadana Allah ya kai su Ramadana suna masu imani da lafiya da kuma dukkan sharuɗa da wanda azumi ya wajaba a kansa yake kansu don su samu irin garabasa da suka samu a shekarar da ta gabata ma'ana su azumci watan Ramadana suna waɗanda Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma in sun yi ibada din su dace sannan wannan azumi na Ramadana ibada ce ɗaya daga cikin ibadu da Allah madaukakin sarki ya yi ainihin gina addinin musulunci a ƙarƙashin su guda biyar kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar Allah shi kara masa yadda ya ruwaito daga manzo sallallahu alayhi wa sallama cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajjal bait to wadannan ginshikai guda biyar tauhidi sallah azumi zakka da kuma haji sune ginshikan musulunci guda biyar dan haka duk wadanda Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwar su ta kai wato ma'ana an ga wata na ramadana to babu shakka abinda ke gaban su shine tashi da azumi bayan sun samu labari a sahihiyar hanya shi kuma azumin nan bai inganta sai da niyya ma'ana a yayin da mutum ya samu labarin ganin jinjirin wata Ramadana bisa ga ganin adalai ko kuma jama'a masu yawa yana musulmi mai hankali baligi lafiyayye kuma wanda yake mazauni ba matafiyi ba to babu shakka azumin nan ya wajaba a kansa sai ya tashi da niyya cewa gobe ɗaya ga wata Ramadan dan haka ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba ba zai sadu da iyali ba kuma zai kame daga barin ci da sha ne tun daga ketowan alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ɗaya daga cikin ibadu da Allah ya wajaba ta bayan sa musulmai da kuma al'ummomin da suka gabata to wannan shi ake nufi da azumi
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarwakin sojojin ta 11 da suka bace a jihar Benue su dai sojojin suna aikin sintiri ne da ya kunshi wani hafsa daya da sojoji 10 a lokacin da aka bada labarin bacewar su al'amarin da yasa aka aike da karin dakarun rundunar Operation World Strike don nemo su a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana tashin hankali da ake yi da bindiga cewa aibi ne a kan halayen mu a matsayin mu na kasa shugaban ya bada umarnin da a tsaurar dokokin mallakar wasu makamai kana a matsa wa majalisar dokokin Amurka don ta sabunta da dadiyar dokar kasar da wa'adinta ya kare da ta haramta amfani da manyan makamai Biden ya faɗa wa 'yan majalisa da 'yan kasar a fadar White House da rikicin bindiga ya shafa cewa kashe-kashe da bindiga a wannan kasa annoba ce kuma abin kunya ne a idon duniya
masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa'a 1:30 domin jin shirinmu na hantsi kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokan aikin mu Sarfilu Hashim Gumel domin rasuwar kakansa Alhaji Hashim Muhammad dan makoyan Gumel da kuma Muhammad Hafiz Baballe wanda shi kuma ya rashin gogonsa Hajiya Sha'afatu ta neme unguwa Allah ji kansu ya rahamshe su ya ba dangi jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.